Sashen al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Na shigaban ɗauka bayan ce wai ba ta fitar da ɓarawo. Wata mata ta shiga tsaka mai wuya bayan da aka yi zargin cewar marin da ta yi wa ‘yar kishiyarta shine sanadiyar rasuwar ‘yar.
Uwa ‘yar ce take zargin mu, take ce ‘ya ta kashe ‘yar.
Sai dai kuma matar da ake zargi tare da mahaifiyarta sun musanta shaidar maƙociyar, inda suka ce dama yarinyar sikila ce, ajali kuma ya zo mata.
Ba kisan kai ta yi ba, ‘ya sikila ne da ita.
Yayin da kwamitin bincike kan yaran nan da aka sace daga nan arewa zuwa kudancin ƙasar nan ya dukufa domin kamo bakin zaren, wasu masu ruwa da tsaki a Kano sun fara yunkuri domin haɗa ƙarfi da ƙarfe. Sai ku biyo mu don jin shawarwarinsu ga gwamnati. Kotuna guda biyu ne ke sharwayi daban-daban akan matashin nan da ya faso gari, wato Khalifa Yunus Ɗanlami Ado, wanda ake zarginsa da damfarar matasa da zimmar ba su aiki. Wani masani mai ƙirƙire-ƙirƙire ya kawo ƙarshen matsalar wari da hamamin tusa, inda ya ƙirƙiri wani kapso da idan ka sha shi tusar da duk za ka yi ƙanshi za ta ringayi. Kaɗan kenan daga cikin ƙunshin inda ranka na wannan lokaci. Sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya ƙunsa, wanda muke fatan ƙarƙare shi da wasiƙar mu ta kaico. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Hausawa kan ce wai na shiga ban ɗauka ba, ba za ta fitar da ɓarawo ba. Shari'a kuma a duniya akan yi ta, alƙalai na kotu da alƙalan dakali, kowa zai yi tasa shari'a daidai gwargwado. Amma babbar shari'a sai an je lahira ranar tonan asiri, bayan busa ƙaho za a tattara a gaban babban alƙali, a nan ne za a yi gangariyar shari'a. Ubangiji ya lullube mu da rahamarsa a wannan rana, har ma a nan duniya kafin lokacin namu yayi. Wata yarinya mai shekara 6 a duniya ta rasa ranta, sai dai bayan da ta bar duniya ga alama mutuwar tata ta bar baya da kura. Wannan dai baya rasa nasaba da tarin sarƙaƙiya da ke cikin mutuwar tata. Wannan yarinya dai ta kasance tana hannun kishiyar uwa ne, kasancewar mahaifiyarta da mahaifin ba sa tare. Amma maƙociyar gidan su yarinyar ce ta yi wani furci da ya kamata a ce an duba domin fayyace gaskiya. Domin ana tsaka da fasa kukan rasuwar yarinyar ne, sai ita wannan maƙociya ta bayyana cewar kishiyar uwarta ce ta dalla mata marin da ya sanadiyar mutuwar tata. Wannan maƙociya ta ce hujjarta shi ne ta shiga gidan ta iske yarinyar a kwance shajaran majaran, kuma ta ce a cikin hirarsu da kishiyar uwar tata ta tabbatar mata cewar yarinyar ita ce ta fasa mata flas ɗin shayi, ita kuma ta wanka mata mari, kamar yadda ta shaida wa wakilinmu Usman na Gudu.
Da umma ta shigo sai ta ce a'a, ina ji kukan momi, sai ta ce wallahi fasa mun flas tai sai na dake ta. Sai na ce a'a, me kika yi wa momi, sai ta ce ba abin da nayi mata, ina daga yanya sai naga komai nata, irin ki daga mutun kamar ya mutu. Sai na ce me kika yi mata, sai ta ce fasa mun flas tai na mare ta. Kaga daga wannan dalili to shi na sani.
To amma a lokacin da na Gudun ya shiga gidan da aka yi rasuwar dake unguwar Goran Dutse, ya iske an shiga rudani.
Allah in an yi duniya dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma in dan shi zamu koma duk wanda yace na kashi ta Allah ka bi mun aiki Allah ka dauki raina.
Haka kuma ya samu zantawa da mahaifiyar ita wannan kishiya da ita kanta kishiyar, wacce suka musunta wannan zargi, suna masu cewar mutuwar ta faru ne min indillahi.
Uwa ƴar ce take zargin mu, take ce ƴa ta kashe ƴa, ba kisan kai ta yi ba, ƴa sikila ne da ita. Ya fi minti 15 ba ta taho min da ɗa a saba'a kafaɗarta ta zube min ita a rumfa. Mutan gidanmu suka shigo aka shafa ƴa ruwa, muka sintima muka tafi kai ta asibiti. A asibiti ƴa ta cika, likitoci ba musan mata mutu ba suka ce mana ta rasu.
To ko meye matsayar rundunar ƴan sandan jihar Kano akan wannan batu? DSP Abdullahi Haruna Kiyawa shine kakakin rundunar. Sai dai har zuwa wannan lokaci ba mu samu katarin ganawa da shi ba. Yanzu ko sai batun yaran nan na arewacin ƙasar nan ƙanana da wasu miyagu daga kudu ke fakar idanun iyayensu, suna musu ɗauki ɗaiɗai daga bisani su yi cinikinsu su karɓe kuɗin a kudu, can kuma sauya musu suna da addini a ci gaba da bautar da su. Yanzu haka dai gwamnatin Kano ta kafa kwamitin bincike da bin ƙwaƙƙwafin gano ragowar yaran. Sai dai kuma a gefe guda wata ƙungiya mai rajin a yi daidai a Kano mai lakabin zauren haɗin kan al'ummar musulmin jihar Kano ta yi ruwa da tsaki akan wannan matsala, ta kuma jinjina wa gwamnatin Kano akan wannan kafa kwamiti. Amma injiniya Bashir Adamu Aliyu ya ce sun yi hangen nesa sa dan haka akwai shawara ga gwamnati to Allah ya shiga tsakanin nagar da mugu yanzu kuwa sai kotun magistrate mai lamba 35 karkashin mai shari'a Usman Atana inda ta fara sauraron wata shari'a wanda ƴan sanda suka gurfanar da wani mutum mai suna Yunusa Ado Dallami wanda aka fi sani da Khalifa tun farko dai wasu tarin mutane ne suka yi karar sa bisa yanda suka ce yayi musu dadin baki ya karbi kudin su da zimmar zai dauke su aiki kuma yace musu a cikin aikin ma akwai albashi mai gwabi sai dai kuma daga karshe suka gano cewar zambata su yayi a zaman kotun na yau dai wanda ake tuhuma Khalifa Ado ya musanta zargin lawyer da take kare shi barista Abdiha Ma'azu ta roki kotun da a sanya shi hannun beli mai gabatar da kara Sufeto Nura Muktar Funtuwa ya bayyana cewa bayar da belin hurumin kotu ne yayin da yake bayyana ra'ayinsa mai shari'a Sunusu Atana ya bayyana cewa ya bayar da belin amma sai mutum biyu sun tsaya masa kuma dole sai ɗayan ya zama ma'aikacin gwamnati ɗayan kuma ɗan kasuwa Khalifan kuma zai ajiye naira 750,000 a kotun idan kuma ya tsere masu karbar sa beli za su biya naira miliyan 1 an kuma sanya ranar 17 ga watan 2 dan fara jin shaidu haka zalika shi ma mai shari'a Aminu Gabari ya sanya ranar 12 ga watan gobe dan ci gaba da sauraron karar da hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS suke yi wa Khalifa Ado shi dai wannan matashi mai kwafa wanda ake yi wa irin wancan zargi na cewar ya karbi kudaden mutane da sunan zai sama musu aiki mai gwabi ko da yake a can din ma ya musanta Wakilinmu Yusuf Madaba Ismail ya zanta da guda daga cikin masu kara ya kuma shaida masa dalilin karar su.
Sunana Bashir Ma'azu Muhammad. Gaba daya abin da aka bashi kudin registration gaba daya complete naira 700,000 kusan 5,500 duk muka babbashi. Ni dai ta guri na mutane kusan 140 na tura mun shiga wannan harkan ne da zuciya daya. Kungiyar ma da nake tare da su har kunyar su nake ji ba na son shiga cikin su saboda ya bata mana suna.
Ita malamar da ke kare Khalifa Badiya Ma'azu tayi martani akan wannan batu.
To takarda ce ta zargi kuma an gabatar da shi gaban kotu kuma ya musanta wannan zargin kuma muka bukaci kotu ta bada shi beli kuma ta bayar.
To Allah ya kyauta. Ita kuwa kungiyar ƴan gwadago ta kasar reshen jihar Kano ta aike da sakon taya murna ne da fatan alheri a madadin dukkanin ma'aikatan jihar Kano da ƴan fansho ga sabbin kwamishinoni da aka nada aka kuma rantsar da su tare da baiwa kowanne ma'aikatar da zai jagoranta. Wata wasiƙa mai dauke da sa hannun shugaban kungiyar Comrade Kabira a domin jibar ta bayyana cewar Juma'ar da za ta yi kyau ana iya gane ta tun ma daga Laraba dan haka take cewar akwai fatan cewa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu dangane da kunshin waɗannan kwamishinoni da aka nada. Kungiyar ta kuma ja hankalin sabbin kwamishinonin da su zama masu aiki tukuru da rike gaskiya da amana. Haka kuma a waje guda wata kungiyar mata ta yaba wa gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Gandoje bisa nadin da aka yi wa Dr. Zarau Umar tsohuwar shugabar kwamandar mata ta Hizba akan mukamin kwamishinar harkokin mata. Wannan kungiya ta mata da ake yi wa lakabi da matan alherin Kano sun bayyana cewa dama can Dr. Zarau ta dade tana tallafawa harkokin mata da kuma keshinta na garin cewa al'ummar jihar Kano sun ci gaba. Ita kuma ana ta bangaren Dr. Zarau Umar ta sha alwashi na ci gaba da kawo waraka iyakacin gwargwadon iyawarta akan al'amuran da suka shafi mata har ma da kananan yara. To Allah ya rika. Masu sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. Can kuwa daga Amurka wani mutum ne ya yi wa wata mata wanka da zawayinsa mai dimi lamarin da ya jefa ta cikin garari. Wakilinmu Yusuf Ala Abdallah yana da cikakken bayani.
Wannan lamari dai ya faru ne a can California na kasar Amurka inda ake zargin wannan mutum da ya watsa waccan mata kashi irin mutanen nan ne marasa galihu da aka fi sani da homeless. Bayan da ya tara wannan zawayi na kusan kwana 7 da yake zuba a cikin wata roba yake makwabtaka da ita. Ashe dai shi ma warin ya ishe shi bayan da wannan mata ta zo wucewa mai suna Ben Tesi nan take watsu ta wannan kashi gaba daya kuma ya kwari a jikinta lamarin babu kyan gani. Ka hata jami'an ba da agajin gaggawa da suka ga wannan mata mai suna Tesi jikinta makare da kashi lamarin babu kyan gani su ma da kyare suka wanke ta inda suka yi mata wankin kashe gobara wato dai aka zaro wata doguwar mesa aka wanke ta aka kuma dauke ta zuwa asibiti. Tesi ta kara da cewa duk da cewar an yi mata wanka da turarurruka nau'i amma dai har ka zuwa yanzu jikinta fa bai daina doyin kashi ba. Yanzu haka dai wanda ake zargi da watsa wa Tesi wannan gaidi yana hannun ƴan sanda yana kuma ci gaba da karbar tuhuma.
To Yusuf ai da ma duniya up and down ce Allah ya kiyashe mu. Yanzu kuwa sai kasar Faransa inda wani mutum mai kimanin shekaru 65 a duniya da ya kware wajen kirkire-kirkire ya kawo ƙarshen matsalar da ake samu idan tusa ta asibiti a tsakanin mutane. Tusa dai wacce ko sunanta ba kasafai ake jin dadin fada ba ta zama wani sanadi na jin kunya tsakanin mutane. Sibicewar rihi musamman ma idan wanda kake jin kunyar sa kan zama wani abin takeici da ke jawo zubewar kima tsakanin mutane. Galibi dai hamami da doyin tusa shine ke jawo wannan matsala. To amma binciken baya bayan nan da Christian Ponchebel yayi zai iya magance ko rage matsalar kunya idan an rigaya an saki rihi a tsakanin mutane. Domin kuwa ya kirkiro wata kwayar capsule wacce idan mutun ya sha duk tusar da zai saki sai dai ajita tana kanshi mai dadi. Wannan mai bincike ya samar da kanshi daban-daban wanda mutun zai zaba ya darje. Kana iya sayan capsule da zai sa rihin ka ya dinga kanshin chakulan ko citta-citta ko kuma kanshin fure. Mr. Ponchebel ya ce ya fara tunanin kawo karshen kunyar da rihi ke haddasawa ne tun cikin shekarar 2006 lokacin da yake cin abinci a wani ɗakin cin abinci kuma aka samu akasi abincin ranar ya haddasa rudewar ciki ga mahalarta gidan abincin nan fa aka yi ta sakin ja'irar har ta kai an kai ga jin kunyar juna kowa na sinkewa. Yace wannan magani nasa baya ga sari ko tusa ta kanshi sabon maganin yana kuma ƙara inganta lafiya. Tuni dai aka fara sayar da wannan capsule akan dalar Amurka 23 kwatankwacin naira 7,200 kowane fakiti wanda yake kunshe da capsule 60. Sai dai wata marubuciya ta wallafa cewar wannan capsule fa bai biya mata bukata ba sannan kuma ya haddasa mata ciwon ciki dan haka sai dai ayi hattara kada garin neman gira a rasa idan kafin mu jaga wasikar mu ta kai ce ga takardar neman taimako ta Mustafa Abdullahi wanda Allah ya jarabe shi da lalura wannan dattijo mai shekaru 76 ta kai sai an yi masa aiki an bashi magunguna mahukunta kuma suka ce sai an kashe naira 275 domin wannan aikin. Wannan dattijo mai shekaru 76 yace bashi da wannan kudi dan haka yake roƙon ku bayan Allah a taimaka. Sai kuma takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna mai rasu nusi wacce ita ma Allah ya jarabe ta da lalura har ta kai ana neman naira 10,000 domin ci gaba da kulawa da lafiyarta. Kudin da tace ba ta da su ba ta da dalilin su. Sai kuma takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Binta Ibrahim wacce ke kwanciya asibitin kashi na Dala mahukuntan asibitin na neman naira 882 domin yi mata aiki ita ma tace ba ta da hali. Haka kuma muna godiya ta musamman ga baiwar Allah nan mai kawo taimako wacce ta kawo taimakon naira 55,000 domin agazawa mara lafiyar nan da yake fama da ciwon kafa. Ubangiji ya miki sakayya da gidan aljanna abinda kike Allah ya saki dauki ninkin baninkin a gidan aljanna ya karo ziki marar yankewa a gidanki. Yanzu kam lokaci yayi da zan sada ku da Samira Sa'ad Zakirai wacce za ta karanto mana wasikar ta takaicu.
Wasikar ta fito daga wani bawan Allah ne wanda yace a sakai sunansa. Yace tun ina dan shekara 10 na daina zuwa makaranta. Na shiga kula abokai na banza ba tare da sanin iyaye na ba. Wasikar yace babu irin tarbiyyar da iyaye na basu bani ba da kuma wadata ni da duk wasu bukatu na rayuwa. Amma sharrin zuciya ya debe ni. Na shiga harkar shaye-shaye da miyagun kwayoyi. Tun ina zaman gida ana mun fada har ta kai na burida na shiga yawon duniya. Ba karatu ba sana'a. Sai dai idan mun ga kayan wani dauka mu je mu siyar mu shaye-shaye tun muna yin kananan dauke-dauke har ya zamto muna bin shaguna muna ballewa da daddare mu kwaso kayan ciki mu kai kasuwa mu sayar da su a banza. Tun iyayena na jin labari na har suka daina jin labari na mahaifiyata kullun cikin tashin hankali. Ranar da bazan manta da ita a rayuwata ba ita ce wata rana ni da abokaina muka je sata wani gida ashe mai gidan yana da bindiga ba mu sani ba da isar mu gidan ne bayan mun shiga kawai muka ji harbi ta ko ina nan da nan muka fara kokarin neman hanyar fita harbin da naji a kafata ne yayin sanadiyar faduwa ta kasa wanda ya hana ni ci gaba da neman hanyar fita. Kamun ka ce wani abu mai gidan ya kirawo yan sanda suka yi awan gaba da ni su kuwa sauran abokanai na sun tsere sun bar ni. In takaice muku labari shekara ta biyu a gidan yari kafata ta rube ga tarin TV ya kama ni sakamakon shaye-shayen da nake yi babu wanda ya san inda nake har yanzu ga ciwo ya dame ni ina ma zan ga iyaye na roke su gafara.
An gaishe ki Samira. Duka kuma da wannan ne shirin ya zo karshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ali Abdalla, Aminu Abdi Baka Noma da kuma Abdulrahman Hamisu na Madina wanda da taimakon Salisu Ahmad Garanya suka sarrafa na'ura domin sadan da ku. Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.